أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبو ده غوريا سبتك الله سبحانه وتعالى دي ساكي هذا مؤمن يمشي نا لهدي شاترا قوتا رمضان الشكرة البودة دلي هدو دا تلاتين دا هدو باين هجر منزول صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 28 ga watan 7 shekara ta 2013. Jiya na ya kuskure ne shi 28 ko 27 jiya ko ci gaba da karatun mu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma. Mun karanta ayar 234 jiya ko mun bayanin ne tafsiri mujmal. Zamu karanta abin da ke cikin nassin malam tafsirin Sa'di ko tafsirin malam Sa'di. Allah subhanahu wa ta'ala ya shawa walladhina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Wadannan da suke mutuwa su bar mata a bayan su, to matan nan wajibin su su zauna zama na kashin kansu, mana ba tare da aure ba, su yi zaman idda arba'ata ashhurin wa 'ashra, wata hudu da kwana goma. Fa idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaykum. In iddan nan tasu ta cika, ajalin ya isa, to ku waliyai ba ku da wani laifi fi ma fa'alna fi anfusihinna, cikin abin da suka aikata na kashin kansu. Ma'ana sun fita daga idda, za su yi tasarrufi gurgudan abin da suka ga dama wanda yake karkashin shari'a, shine bil ma'ruf. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah subhanahu wataala masani ne sosai dangane da abin da kuke aikatawa. Sai ce ai idza tuwfiya zawju, idan mutum miji ya mutu, makathat zawjatuhu mutarabbisatan arba'ata ashhurin wa 'asharata ayyamin wujuban. Hukuncin shine idan miji ya mutu, matarsa za ta zauna zama na kashin kanta ba tare da aure ba, da kuma wasu dokoki da za a dora mata, za mu yi bayani akan su. wata hudu cikakku tare da kuma kwanaki goma akai wannan wujuban haka yake wajibi za ta yi wannan zama din yace wal hikmatu fi dalik hikimar da ta sa wannan abu aka dora wannan hukunci shine me li yatabayyana al hamlu fi muddati al arba'ati domin ciki ya bayyana in akwai shi a wannan watanni guda hudu domin al'adance in dai akwai ciki ba matsala aka samu ba da wala ai wata hudu bai bayyana an gane shi ba yawwa wayataharraku fi ibtida'ihi fi shahr al khamis kuma sannan zai dan yi motsi a farkon wata na biyar lokacin da dama da jenini a cikin wato mahaifar uwarsa yakan fara motsi yawwa kuma wani abin haka yake yawwa a ilmance wata hudu zai bayyana a wata farkon wata na biyar zai fara motsi to dan a gane wannan wannan ɗaya ce daga cikin hikimomin shar'anta wannan dokar cewa mace idan mijinta ya mutu to za ta zauna wannan kwanakin a zamu ji kuma dai wasu daga cikin hikimomin da malamai suka ambata yace wa hadhal amu makhsusun bil hawamili wannan nassi wanda yake ta bangaren abubuwan da za su shiga karkashin sa nassi ne am ma'ana gamamme ya shafi kowace mace da mijinta ya mutu a zahiri ai ko zahiri duk wata mata da mijinta ya mutu hukuncin ta shine wannan mun fahimci abin to sai yake cewa wannan hukuncin gamamme da ya shafi kowace mata da mijinta ya mutu makhsusun bil hawamili ma'ana ana kebance shi da waɗancan da aka ambata banda al hawamil mata masu ciki ma'ana mata masu ciki su hukuncin su ba wannan wata hudu da kwana goma bane yawwa a kaulin mafi karfi da ya ambata shi sama bai kawo wancan ɗaya kaulin ba dama mun san al'adar malam sa'adi a tafsirin sa baya kawo sabani yana ishara zuwa gare shi yace kamar yadda wasu suke gani ko yace akwai kauli biyu da makamancin wannan amma galibi yafi kawo abin da yake shine rajihi wanda ya dauka sannan kuma ya kawo wani abu na dalili ba kuma tare da zulfafa wajen maganganun ba to sai yake cewa wannan shine abin da ya shafi wadda ba mai ciki ba amma mai ciki to ita hukuncin ta fa inna iddatahunna domin su mata masu ciki iddar su shine bi wad'il hamd su sau ma'ana su haife cikin nan in ta haife cikin nan to shine ta fita daga idda mun yi ishara zuwa ga wannan kwanaki lokacin muke magana akan wal mutallaqat wa tarabbasna bi anfusihinna thalathata quru cewa wancan shi ma am ne makhsus an cire mata masu ciki waɗanda aka sake su to sai muka ishara zuwa ga cewa akwai kuma matan da mazajensu suka mutu suka bar su su kuma idda su wata hudu da kwana goma ne amma mai ciki ita ma an hada ta da waccan mai wadda aka sake ta domin ita nassin alqur'ani ne ya tabbatar da mai ciki idan an sake ta in ta haife cikin nan to ta fita daga idda su kuma wannan dori ne akan wancan ma'ana kamar kiyasi ne akan wancan idan mace mijinta ya mutu to ita ma kamar yadda wato wadda aka sake ta ta kasance hukuncinta ta haife cikinta ta fita daga idda to ita ma haka ne duk da akwai sabani wasu malaman suna ganin tajlisu abadal ajalain mun yi magana akan wannan tayyib to sai yake cewa wa kadhalikal amatu haka nan baiwa idan mace baiwa ce tana da miji sai mijin ya mutu عدتها على النصف من عدة الحر الحرة عدتها ربن عدر يعني يعني ذكي نعم أشي وانن دموك كرانتا نسيني أكن يا إدن مجنت يا متو غا حكون جنتا وطا حكون دقوا نبوما أشي كي نعم إدن بيواتي مجنت يا متو مي عدتها شهراني وخمسة أيام وطا بيو دقوا نبيار shine rabin wata hudu da kwana goma yau sai ce wa qawluhu fadin sa kuma da yace fa idza balagna ajalahunna idan suka kai ga muddar su iyakar su ajalin su iddar su ta kare ai in qadat iddatuhun iddan nan ta su ta kare fala junaha alaikum ku waliye kenan tunda zance miji ya rusu ba da shi ake ba da haka maganar maza da aka kawo nan cewa fala junaha alaikum ko iyayensu ko danginsu ko masu kula da su waɗannan mata ba ku da laifi fi ma fa'alna cikin abin da za su aikata bi anfusihinna fi anfusihinna dangane da wato kawunansu cikin abin da za su aikata dangane da kawunansu a wata aya ta gaba fi ma fa'alna fi ma fa'alna bi anfusihinna yadda haka ma'ana dangane da kawunansu duk abin da suka aikata amma sai yace bi me bil ma'rufi dan karka dauki cewa komai ya halatta kuma daga baya su aikata domin duk abin da aka ce ya halatta ka je kai to ana hada ka kuma da ka'idar shari'a dan an ce an dauki maka laifi daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza to ba nufin kuma komai ya dawo ya zama ka misali yanzu wanda yake aikin haji mun shiga halin ihrami ai akwai abubuwa da aka haramta masa saboda shiga ihrami mun shiga ihramin nan ya shiga niyya ta aikin haji to an haramta masa abubuwa da aski ne da yanke farce da makamancin waɗannan da kusanta iyali da sauransu to amma daga ya fita daga ihrami sai ya dawo halin sa wanda aka sani me wanda aka sani karkace abubuwa da da aka haram abubuwan da komai ya halatta gare shi a'a abinda aka haramta masa da yanzu ya zama halal to haka nan ita ma lokacin da ta gama iddata ita matar da mijinta ya mutu za ta koma rayuwarta irin ta da ta al'ada ta bi shari'ar musulunci mun gane insha Allah yawa to shine sai yake cewa fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna ay min muraji'atiha lizina ta koma zuwa ga yin ado wattibi da sa turare dama su ne abubuwan da aka hana idan mace tana cikin irin wannan idda bil ma'rufi ay ala wajhin ghairi muharramin wala makruh kada ta yi ta koma rayuwa wadda take za ta aikata wani abu muharram haramun ne ko kuma abin da yake anki amma ta koma abin da aka sani abin da yake shine daidai na bin shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala to sai yake cewa wa fi hadha wujubul ihdadi a wannan nassi yana nuna mana wajibcin ayi abin da ake cewa takaba a hausance muna kiranta takaba ko yawa a shar'ance ko in ce a larabce kai ana kiranta ihdadi na ga mana cewa ihdadi wani hali ne da matar da mijinta ya mutu take shiga a lokacin iddarta iddar daban ihdadin daban a suna na shari'a zan zo mana bayanin su insha Allah saboda bukatar sanin wasu abu na hukunce da suke da alaka da wannan bayan mun gama karanta wannan juzu'iyya din insha Allah to sai yake cewa wa fi hadha wujubul ihdadi muddatul iddati shi kuma ana yin sa ne tsawon kwanakin idda alal mutawaffa anha zawjuha akan duk matar da mijinta ya mutu duna ghairiha min almutallaqati walmufaraqat ko walmufariqat banda wanda aka saki da kuma wanda almufaraqat din wanda aka rubu da su wanda mazajen suka rubu da su ma'ana banda matan da rabuwar aure ce ta sa suka shiga idda ko ta hanyar saki ko ta hanyar rabuwa na fasqi ko li'ani wanda suka rubu da mijinta ta hanyar fasqh lalata aure a bata shi a rubu ko ta hanyar saki to ita idda ce ta saki za ta yi ba sunan abin da za ta yi ta kaba ba shi yasa kun dake fada mana cewa akwai bambanci tsakanin magana ta kaba da ita idda din yawa iddar da ma'anarta daban takabar ma ma'anarta daban kamar zamzumin bayani yace wa huwa mujma'un alayhi bainal ulama wannan hukuncin cewa mace za ta yi iddar wafati wata hudu da kwana 10 ijma'i ne in an ce ijma'i ma'ana matsala ce da babu duk duniya duk musulmi ra'ayin sa kenan babu musulmin da ya saba akan wannan babu wanda zai zo ya ce wata hudu kawai za a yi an cire kwana 10 saboda kokarin sa na ijtihadi saboda nassi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alqur'ani ba yadda za a sake masa wata ma'ana to sai shi wallahu bima ta'maluna khabir Allah masani ne dangane da abin da kuke aikatawa ai alimun bi amalikum yana sane da ayyukan da kuke aikatawa zahiriha wa batiniha jaliyaha wa khafiyaha ya san duk abin da kuke aikatawa bayyanannun ayyukan ku da boyayyun ayyukan ku wanda yake shi ma dai zahiri shine jali a bayyane wanda kuma ya buya duk Allah ya sani fa mujazikum alaiha kuma shi mai saka muku ne akai zai ba ku sakamako na abinda kuka aikata in kun aikata alheri kuga alheri wanda ya aikata sharri kuma Allah subhanahu wataala yayi abin da yaso yace wa fi khitabihi lil awliya bi qawlihi da yayi magana anan dangane da waliyai yake cewa fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna yace wannan maganar dalilun ala anna alwaliya yanzuru ala almar'ati a dalili ne akan cewa ashe wali nan wali wa ake nufi misali mahaifinta mahaifin matar da kuma duk mai kula da ita wanda ke kula da matar a lokacin da take halin wannan idda din bayan mijinta ya mutu shi ake nufi ashe kenan yana da yancin ya zama shi mai lura ne akan matar tunda har aka ce ba shi da laifi cikin abin da ta aikata bayan idda ta kare ashe idan ta aikata wani abu a cikin iddar bata kare ba zai iya samun laifi saboda bai hana ta ba ya bari ta yi wani abu mun fahimci abin duk inda aka ce an dauke jinahi to ya nuna cewa akwai wani haƙƙi a gun dama aka bayar yawwa to shine ke cewa wayamnuha mimma la yajuzu fi'luhu ya kuma yana da dama ya hana ta aikata dukkan abin da bai halatta ta aikata ba wa yujbiruha ala ma yajibu ya kuma tilasta mata abin da ya wajaba duk abin da yake wajibi ne ta aikata to yana da dama ya tilasta ta akan aikata shi wa annahu mukhatabun bidhalika kuma shi an umarce shi ne da yin wannan ma'ana Allah yayi magana da shi ne a wannan aya saboda ya wajabta masa wannan doka shikenan mutum ba zai zauna ya bar mata da take idda a gidansa ta yi ta abin da ta ga dama ba ta fita lokacin da take so ta fita ta kuma kare ka'idoji wanda zamu zo mu karanta waɗannan ka'idoji insha Allah sai ce wannan yace wa annahu mukhatabun bidhalika wajibun alayhi kuma wajibi ne akan sa to zamu magana yanzu akan me ake nufi da shi wannan hukunci na ihdadi ihdadi a lugar larabci malamai suna cewa ma'anarsa shine imtina'i al-man'u asalin abinda ake nufi kenan da al-ihdad ihdad ne da ha karami ba ihdad ba ba ha babba bane imtina'ul mar'ati 'an az-zinati wa ma fi ma'naha izharan lil huzni ma'ana mace ta hannu ta kiyin duk wani abu mai suna ado da kuma abin da yake zaka bashi ma'anar ado domin bayyana bakin ciki wannan har a lugar larabci malaman luga sun bada wannan ma'anar cewa tintini kenan tun a jahiliya haka ake nufi in an ce mace za ta yi wato takaba ko ihdadi a istilahi kuma a gun malaman fiqhu in suka ce ihdadi abinda ake nufi shi ma shine wannan imtina'ul mar'a min az-zinati wa ma fi ma'naha muddatan mafsusatan a ce mace a ta kauracewa ado da kuma wani abin da za a bashi ma'ana ta ado a cikin wani lokaci shine muddatan mafsusatan wani lokaci kebantacce fi ahwalil mafsusa a wasu halaye na musamman kamar abinda ya shafi mutuwar miji wannan kuma dama in aka ce ihdadi to anan ake wasu malaman sukan amfani da wannan lafazin ihdadin sukan itlaqin sa hatta akan wato idda ita kanta shi yasa sai su ce wannan ahwalin makhsusa din suna nufin saki ko faski ko makamancin sa amma in aka ce ihdadi galibi a gumafi malamai abinda ake dauka shine ana zancan takaba da muke cewa takaba da Hausa yawwa idan ku rabuwar aure ce ta hanyar saki ko ta hanyar fasfi ko li'ani wannan ana kiransa idda zaman da mace za ta yi na idda kafin wato a bata damar ta yi aure to shine idda kuma dama galibi mun santa zaman mace wani lokaci na musamman saboda rabuwa da mijinta ko kuma saboda mutuwa ko saboda saki ko fasfi to daga cikin hukunce-hukuncen da ya kamata mu sani a wannan mas'ala malamai sun yi ijma'i akan cewa namiji baya takaba in an ce ijma'i ana nufin me ba sabani yau ba ma rikicin wani malami ya ce a'a to wai ya idan matar mutum ta mutu shi ba zai takaba ko ba zai takaba ba to babu
mata su suke yin takaba in mazan su sun mutu yawa to wannan ijma'i da yake nan ijma'i na biyu yace wa ajma'u aidan ala annahu la ihdada ala almutallaqati raj'iyya haka nan mata wadda mijinta ya mutu ya ma'ana kai matar da aka sake ta nan shi wanda nake dauko magana sa yana magana akan ihdadi ma'anar idda shi yasa nan idda yake magana cewa babu idda amma akan matar da aka sake ta saki wannan raji'i taje ta yi a ce za a yi abin da ake kiransa sunansa ihdadi abin da yake kanta shine idda dai da aka sani ta saki wannan kuma gurgudan abin da ya gabata muka karanta shi a baya suka ce dalilin da yasa aka sa wannan kamar da muka ji ko daga cikin hikimomi yutlabu minha ta zauna ana neman ita wannan mata da mijinta ya mutu ta zauna ne a waɗannan kwanaki ko watanni guda hudu da kwana goma don me ko don a bambance a gane tana da ciki ko ba ta da ciki ɗaya kenan ko daga cikin hikimomin kuma har yanzu saboda kasancewar shi aure shine aqdasu rabatin rabata baina rajuli wal mar'a wato haduwa ko alaka mafi tsarki mafi karfi da ta hada tsakanin namiji da mace ba wanda ta kai aure to idan aka ce miji ya mutu girman aure ne zai sa ta zauna wannan kwanaki ko watanni hudu da kwana goma saboda jimami akan wannan hali da ta shiga domin babban abin da ya hada ta da wani dan adam namiji shine wannan aure din to gashi yau wannan namijin babu shi ashe akwai bukatar ta nuna damuwa ta bayyana bakin cikinta amma ta wannan hanya ba wata hanya daban ba ba ihu ba kun san dama muna da ka'idoji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana idan mutum wani nasa ya mutu ya rika burburuwa yana kuka yana kururuwa rumfa ta fadi lamari ya lalace ana ta ihu annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan wannan shine niyaha aiki ne na jahiliya kuma yana daga cikin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi kufur kufur kuma yana nufin kufur asghar ba kufur da ke fidda mutum daga musulunci ba sannan yana daga cikin al'adu marasa kyau har yanzu a wuce ka'idar da aka rubuta ko da Allah madauke faɗa a wannan aya mace ta yi ihdadi saboda tsabar bakin ciki ta wuce wannan watanni hudu da kwana goma ko kuma ta sanya shi a matsayin wata al'ada bayan ta gama iddar ma a ce duk sati sai ta yi bakin ciki duk wata ɗaya sai ta yi bakin ciki duk shekara in ta zagayo na rasuwar mijinta sai ta yi bakin ciki ta dauki abun ya zama biki wannan an haramta akan mace ballantana wani wanda ba shi da alaka da wani mun fahimci abun yau da haka yana daga cikin bid'o'i da mutane suke yi mutum ya dora ma kansa irin wannan bakin cikin akan wani abu na rasuwa ballantana ma ya sa shi a matsayin biki duk shekara sai an yi annabin Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana mace ta yi wannan takaba akan wani wanda ba mijinta ba sama da kwana uku wani hadisi ingantacce me yake nufi wani hadisi cewa ashe kenan mutumin da ba mijinta ba in ya mutu mace za ta iya yin takabar kwana uku kawai kar ta wuce kwana uku ma'ana ta dakatar da ado da wani abu da zai nuna turare ne da neman kusantar namiji da makamantan wannan har kwana uku don tabbatar da bakin cikinta akan halin da ta shiga to wannan haramun ne ya wuce kwana uku idan ba miji bane in miji ne nawa za a yi wata hudu da kwana goma kamar da yake nassin alqur'ani kamar da muka karanta da fatan muna fahimta to wannan daga cikin hikimomin kenan kuma sannan ɗaya daga cikin hikimar ƙari idan mace tana cikin wannan hali na idda ta wafati yana hana maza su kusance ta shi yasa aka ce kar ta yi ado kar ta sa wani abu da zai ja hankalin namiji zuwa gare ta to menene abubuwan da aka dora wa mace ta nisance shi a al'adar bahaushe mun san akwai abubuwa da yawa wanda al'ada ce ta maguzanci wasu abubuwan aka bar su suka shigo musulunci duk da zuwansa bai maganinsu ba ko in ce mutane sun ƙi su bar waɗannan irin al'adun dole a zauna a kalli alƙibla ko wata nawa duk wannan kwanakin kullum tana kallon alƙibla ba zagayawa ban daki ba wanka ba wanki ba menene abubuwan takurar tayi yawa waɗannan duk ba da dibe ne ni saboda ban san su ba ban haddace ba bazan kawo muku su ba amma kun san su al'ada abinda zan ga mana shine abinda shari'a ta bayyana mana yawa menene abinda ke cikin shari'a me aka ce mace ta nisanta idan tana cikin halin takaba daga cikin abubuwan da aka lissafa na farko kullu ma yu'addu zinatan shar'an wa 'urfan duk abin da yake zaka sa shi a layin ado indai sunan sa ado ado ko a shar'ance ko a al'adance nan an shigo da al'ada saboda me maganar ado da tufa da abinci da wasu abubuwa da yawa na mu'amaloli shari'a ta rabtin su da al'ada ba su da wani hukunci na bai daya dangane da dan adam a kowace kasa yake amfani da wata al'ada ta musamman wanda yake tilas an tilasta masa dole ita zai bi amma duk abin da bai saba ma shari'a ba na al'adar mutane an halatta musu sai to a al'adar idan abu ado ne to shi ma ya shiga cikin abin da aka haramta wa mace koda misali akwai abubuwan da a al'adar larabawa ba ado bane amma al'adar bahaushe ado ne to idan mace ta shiga cikin wannan hali na takaba za ta nisance shi ko ba za ta nisance shi ba idan bahaushe ya ce za ta nisance shi saboda al'adar bahaushe wannan abun ado ne to a shine abin da ake nufi don haka duk abin da yake sunansa ado ko a shar'ance akwai nassi a kansa a Qur'ani ko a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma babu nassi amma a al'adar al'umma wadda wannan matar take rayuwa a ciki an san wannan abun a matsayin ado to haramun ne ta yi shi sawa'un wannan abun ya shafi abubuwa uku bil badan aw thiyabi ta bangaren wato a jiki ko tufa aw yalfitul anzara ko kuma wani abu da zai jawo hankali kamar fita waje mun ji wannan bangaren guda uku ko dai ya zama a jikinta ta sa wani abu na ado misali kayan gwal gwalagwalai hatta zobe ko agogon gwal ko na azurfa duk wannan ba za ta sa ba saboda me duk a layin ado yake ko kuma a jikin tufafinta ta sa tufa wadda take mai ado ce amma ta zane da ado da sauransu nan kuma sai mu tambayi kanmu wanne kaya ne za a dauke su ado a gun bahaushe yanzu dangane da kayan mata za ka ce galibi kayan mata galibi mai ado ne da irin dinke-dinken da ake to kenan wanne iri za ta sa wani kayan wanda ba irin wannan adon a jiki haka za ta zauna a waɗannan kwanaki duk abin da yake sunansa ado to ta nisance shi to amma akwai abin da kuma ba lallai a ɗauke shi ado ba ne misali in ordinary ka sa ta sa a tamfatar da zani in ba wani ɗinki ne na musamman da aka yi masa mai zane-zane da wasu abubuwa ba to wani ba za ka sa shi cikin ado ba wanda ba zai shiga cikin wannan haramcin ba da fatan mun gane yawwa to wannan da yake nan don haka duk abin da kuma zai jawo maza zuwa gare ta wannan shi ma haramun ne ta aikata kamar me kenan turare domin turare shi duk ba ganinsa ake ba amma ƙanshinsa ake ji shi ko ƙanshi yana jan hankalin namiji zuwa ga mace to wajibi kenan a ce mace ta nisanci duk abin da ke turare ne ko kuma wani abu ne na kawa da ake sawa hakanan kal khuruj min maskaniha kamar fitarta daga gidanta aw ta'arrud lil khuttab ko kuma ta rika dan gittawa saboda masu neman aure su ganta duk wannan haramun ne yawa ba ita da ba zuwa wurin da wani zai ganta dan ya ce yana santa to malamai suka ce wannan abin da na ambata mana mujma'un alaihi ijma'i ne ba sabani akan su ba wasu abubuwa ne da zaka ce akwai sabani ba galibi yana daga cikin abubuwa masu amfani in ana ba wa mutane irin wannan abubuwan a fara kawo nusus na Qur'ani da sunna sai kuma a kawo abin da ke ijma'i ne kafin ka shiga inda malamai suka dan saba da haka waɗannan abubuwan babu sabani akan duk abin da yake sunansa ado a shar'ance ko a al'adance a jiki ko a tufa ko kuma wani abu da zai ja hankali na maza to sunansa haramun mai takabata aikata shi daga cikin abubuwan da suka shafi jiki sun lissafa misali kullu ma yu'addu muraghiban duk abin da za a iya dauka cewa wani abu ne da zai kwadaitar da namiji ya kawo hankalinsa gummace to ya shiga cikin wannan duk abin da za ta sa a jikinta kun ga kenan wannan shi yasa yake da kyau mutum yana karanta abubuwa ya rika fahimtar ka'idoji in ka fahimci ka'ida baka bukatar misali komai sai an kawo misali a ce misali kaza amma in ka dauki ka'idar sai ka zo ka dabbaka a inda kai kake zaune mu a al'adar mu menene abin da zai jawo hankalin namiji zuwa ga mace suna da yawa da za a ce kowa daga cikinku ya rubuto wani abu zai cika littafi yawa to ka dauko su baki dayansu ka sa su haramun ne mace ta aikata in tana cikin takaba duk abin da zai ja hankalin namiji zuwa gare ta akwai bukatar misalai a zamani yanzu abubuwan da za a kawo suna da yawa takalmi mai kara kwas-kwas yana ciki ko da me kuma nau'o'in turare da me cincin gam yawa kunshi nasi shi akwai nasi dama a kansa da me kuma gyaran gashi to dama gashi ba fitowa yake ba to abubuwan in ka lissafa su ba ka iya kare su ba to kowanne ya shigo ciki in dai har ya shiga cikin abinda zai jawo hankalin namiji zuwa ga mace min tibin wa khidabin na turare ko kunshi wa kuhlin hatta kwalli mai ihdadi ba za ta sa ba wata hudu da kwana goma ba sa kwalli sai idan na magani ne tana ciwon ido an rubuta a sa wani kwalli na musamman magani ne to za ta iya sa shi malamai sun istithna'in wannan a ciki amma haka kawai indai na ado shi yasa suka ce wa kuhlin lizinati wanda aka sa shi domin ado fa idza lam yakul lizinati wa sara li sababin akhar in ba dan ado bane dan wani sababin ne daban kamar likita ya ce a sa wani maganin ciwon ido kaza kuma kulli ne shi to ba matsala sannan wa kullul ashya'il mustahdatha lizina da dukkan abubuwan da aka farar da su sabi na ado duk abinda ko baka san shi a nassi ba a qur'ani baka san shi baka ji an faɗi sunansa ba da kuma hadisi ba a faɗi sunansa ba to in dai na ado ne to ya shiga ciki haramun ne a yi amfani da shi daga cikin su har yanzu al-adhan man shafawa wanda yake mai kanshi haramun ne a sa shi amma sun saba dangane da wanda ba shi da kanshi za a sa ko ba za a sa ba zahirin abinda yake daidai shine in dai ba mai kanshin bane za a iya sawa yawa yanzu misali ordinary vaseline ba shi da wani kanshi ko in ce ordinary akwai wanda an sa masa suna irin wannan layin amma fa suna da kanshi yawa amma wanda aka fi sani na asali ba shi da kanshi to duk wani man shafawa wanda ba shi da kanshi irin wannan layin to ya halatta mai takaba ta sashi ashe kenan kaga zancen a haramta mata shafa mai da wanka da mai duk babu shi shi yasa in muka fahimci waɗannan abubuwan da aka haramta za mu gano abin da ba a haramta ba za mu karanto mana kuma wasu abubuwan da aka halatta wa mai takaba ta iya yi da in muka ji su za mu ji abin da zai rushe waɗancan irin al'adu ɗin daga cikinsu har yanzu akwai abin da yake yattasilu bil malabisi abubuwan da suke da alaka da tufafi wajen ɓangaren kayan sawa suka ce kullu ma jara al-urfu adduhu zinatan duk abinda al'ada ta tafi akan cewa ado ne dangane da tufafi to ya shiga ciki suka ce bi sarfin nazar ila launi kar a dubi launi sai wanda nassi ya zo da shi kamar wanda aka sa za'afaran da mu'asfar saboda nassi ya zo da waɗannan hadisi saboda su ɗin kuma dalilin sa su shine saboda ba sa rabuwa da ƙanshi na wannan abin za'afaran ɗin a jikin tufar kaga kenan ashe ba launi bane da ashe kenan kar a lazimta wa mace dole sai baƙin kaya kar a lazimta mata tilas sai farin kaya ko koren kaya ko launi kaza amma duk abin da ba ado bane ba na kawa bane to za ta iya sashi ko fari ne ko baki ne ko makamancin wannan mun fahimci wannan yawa sannan kamar yau hadisin ummu atiya take cewa kunna nunha an nuhidda ala mayyitin mun kasance ana hana mu ma'ana a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun sani yana daga cikin hanyoyi da ake gane hadisi marfu'i ko sahabi sai an mun kasance ana umartan mu da kaza ko ana hana mu kaza ummu atiya take cewa ana hana mu muyi takaba fauka ko alam alamai yitin akan wani mutumi da ya mutu mai masa takaba fauka thalathin sama da kwana uku illa ala zaujin sai idan mutun ne miji ne shi shi kuma kaidar shine arba'atu ashhurin wa ashra wata hudu da kwana goma wa an naktahila ha gani kuma an hana mu musakalli kaga wannan nasi yazo da shi wa an natayyaba kuma an hana mu musatirare wa an nalbasa thawban masbughan kuma an hana mu musa tufar da aka rina ta tufar da aka je aka yi mata wani rini na musamman wato wanda aka fidda ita daga asalin sakar ta asali aka je aka yi mata rini mun fahimci wannan yawa sai ta zauna ma'ana kenan da ordinary kayan ta ba wanda aka je aka tira shi aka yi masa wani tiri na daban ba yawa wannan kada mutum ya ce to a tamfafa da sauransu asalin ginin yadda aka sako ta ita da wannan launin take don haka ba shi ake nufi ba yawa don haka za ta sa a tamfarta za ta iya sa a farin kaya za ta iya sa baki da sauransu wannan baya cikin abin da aka hana ta haka nan a gefe na gaba gefen abin da shafi huli kayan ado kayan karau shi ma ajma'ul fuqaha malamai malaman fiqh gaba daya sun yi ijma'i ala hurmati adh-dhahabi bi kulli suwarihi cewa zinare a sanya zinare haramun ne ga matar da take cikin takaba ko me akai da shi agogo akai abun wuya ne zobe ne a kafa aka sashi duk abin da aka sashi to haramun ne ai amfani da zobe saboda zo an zinare nake so in ce zinare ko me akai da shi haramun ne saboda ba abin da ke jawo ko abin da yafi nuna alamar ado ma ga mace irin wato zinare domin dama shi asalin sa kenan dan ado aka halice shi to yanzu mu ji da gaggawa kada lokaci ya kure mana waɗannan abubuwa ne suka halatta ga matar da take cikin takaba na farko akwai al-khuruju fi hawaijiha naharan fitatta da rana domin wasu bukatu nata da rana an hana da daddare saboda da daddare mazinna ce ta halin fitina da ai zuwa a hadu da wani dan haka to an hana amma da rana ba a hana ba idan wata bukata ce ta sa ta haka asalin wannan hadithin khalal jabir dan abdullah jabir ibn abdullah yana da khala khala ita ce inna ko agun bahaushe an ce khala me ake nufi ya ko kanwa ta uwa ita ce a bahaushe ko bafilla ce ke ce mai inna idan kuma ya ce ko kanwa ta wajen uba ita ake ce mai amma wannan ita ake ce mai goggo ko a Hausa yawa to akwai wata khala ta Jabir dan Abdullahi wata rana ta fita ta je gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai take tambayar sa ko dake wannan hadisin ta dangane da wurin zamani zamu zo mu magana sa wannan wata mata ce daban ta fita tana cikin wato iddar wafati sai aka ganta tana yanke dabinanta shine sai wani mutum ya hana ta ce ke baiwar Allah ya kina mijinki ya mutu zaki fito har kina yanke dabino shine ta koma ta gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa je ki yanke dabinanki mu ji wannan asali ne kenan akan idan akwai bukatar fita a lokacin da ake cikin idda ta wato wafati ta kaba in akwai bukata ta je ta yi wani abu nata za ta iya zuwa ta yi yau har daga cikin abin da suka ambata zan zo kan wannan la'alla ko na tsallake shi idan mace tana cikin ta kaba kuma sana'ar ta ita ce sai da turare yaya za ta yi tunda an hana hulɗa da turare to ita kuma tana ta kaba kuma sannan sana'ar ta cin abinci turare ne malamai suka ce za ta iya sai da turarenta dan ba za a hana ta sana'a ba ba ado tayi da turaren domin ta ja hankalin wani ba mun fahimci wannan yawa to daga ciki kuma har yanzu suka ce la tabitu fi ghairi baitiha wala al-khuruj laylan illa li darura katta kwana a wani gidan wanda ba gidan da take ba wani me yake nufi da gidan da take nan ne kawo muzancin hadisin Khalid Jabir da nake so in kawo mana malamai sun ce idan mijin mace ya mutu to inda labari ya same ta na mutuwarsa inda take zama zama ba wai inda aka same ta a lokacin ba a'a inda take nan ne gidanta to nan ne inda za ta yi ta kaba wannan wata hudu da kwana goma har su kare a nan za ta zauna inda nan ne gidan da take zaune abin ina so ku gane wannan kar wani ya ce inda labarin ya same ta misali kar ka dauka an taje unguwa an ba ta labarin mijinta ya mutu tana unguwar to sai ta zauna a wannan gidan unguwar nan za ta ba haka ake nufi ba ana nufin ɗakin da take lokacin da labarin rasuwar mijinta ya zo mata to nan ne za ta zauna ma'ana inda mijinta ya zaunar da ita kafin ya rasu suka ce ko gidan mallakarsa ne ko kuma aro aka bashi ko kuma gidan haya ne to haka nan za ta ci gaba da zama sai idan ya zama mai aron ne ya zo ya ce ta fita ya kwace kayansa ko kuma kudin haya ya kare to shine kawai zai sa ta fita amma an mallakarsa ne to kada yan uwa haramu ne ga duk yan uwa su zo su ce za su fidda ita gidan mijinta inda nan ya mallaka a nan ta mutu a nan mijin ya mutu tana ciki to a nan za ta iddata wata hudu da kwana goma bai halatta wani ya zo ya fidda ita ba mun fahimci abin yawa amma idan gidan haya ne kuma mai hayar ya ce ba komai ta zauna to kar ta fita daga nan in gidan aro ne mai aron ya ce ba komai a ci gaba shi ma ba komai amma in ya ce ta fita ko aron ko haya kudi ya kare aka ce a fita to nan za ta iya fita sai ta je gidan waliyanta a kamar wannan a kaulin jumhurin malamai wasu malamai kamar Al-Hasan Al-Basri suna ganin cewa ya halatta mace ta yi iddata duk inda ta zaba duk inda ta zaba kamar da Al-Hasan Al-Basri yace to asalin wancan hadisi na Khalar Jabir me yake kissarsa shi zuwa ta yi ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa mijinta ya rasu wani hadisin Muslim ya rawaito haka Abu Dawud da Nasa'i da mijinta ya rasu ta ce ya rasu bai bar ta a gidan da ya mallaka ba to amma bata faɗa ba a nassin gidan da ya mallaka din ma'ana gidan da take na haya ne ko na aro amma dai ta ce bai bar ta a gidan da shi ya mallaka ba to shine sai ta ce tana so ta nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fita ta koma gidansu ta yi idda sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to je ki ta ce ta tashi ta fita bata fita daga masallaci ba sai ya ce a kira ta ana kiran ta sai ya ce me kika ce sai ta nana ta masa da ta nana ta masa sai ya ce ki koma ki zauna inda kike ma'ana inda kike dinnan nan zaki zauna kar ki fita to daga nan malamai suka dauki wannan hadisin shine asali a babun cewa duk inda labari ya zo wa mace mijinta ya rasu to a gidan da take nan ne gidanta to nan za ta yi idda sawa'un mallakarsa ne ko na aro ne ko na haya mun fahimci abu insha Allah to daga cikin abubuwan har yanzu da ya halatta ga mace mai ta kaba lubsu thawbin ghairi masbughin sibghan fihi tayyib duk tufar da ba rina ta aka yi ba ya halatta a sa muddin kuma babu wato turare a ciki muddin ba turare wannan dama mun yi magana akai almalabisu allati laysat lizina duk wata tufa kuma da ba ta ado ba ita ma ya halatta ta sata sannan ya halatta har yanzu ta gyara wurin shimfidar ta shimfidar kwana suka ce domin shimfidar kwana ba a waje take ba ballantana ta ja hankali dan haka ba laifi dan ta gyara gadanta ta kintsa shi ta canza zanin gado a wanke wani a sake ta yi tsafta mun fahimci wannan duk wannan ya halatta haka nan furnishing daki ta kinkintsa su a canza su ko a sa a gyara su duk wannan baya cikin abin da yake adan da za ta aikata haramun adan da ke jikinta ko tufarta dan da za ta fita ta ja hankalin namiji dama shine babban abin da aka abin nan aka haramta kuma kun fahimci waɗannan ka'idojin za ku ga cewa kana fahimta za ka ga duk abin nan yana kan waɗancan abubuwa uku maganar tufa da kuma me jiki ko kuma abin da shafi fita yawa duk abin da ba anan yake ba za ka ga cewa akwai sauki na shari'a akai sai abin da shafi gashi da me za a sawa gashin gyaran gashi a tsaftace shi a sa masa kum da sauransu an hana wannan a tsifar da za a wato gyara gashi ko a farming a masa ado a sa mai duk wannan an hana shi amma idan a warware shi ne daga ko lalacewa ko zai rika wari to kar a bari ya ta wari yawa a tsaife shi a bar shi haka mun fahimci abin wannan duk malamai sun yi maganar wannan haka nan ya halatta ta zauna ko ta gyara labulan ɗakin ta yayi tsufa ko ya lalace a gyaggyara shi a tsaftace duk wannan ba cikin abubuwan da aka hana ko ta zauna akan wani wuri mai tsafta kun san duk wannan yana cikin abin da al'adar jahiliya duk suka hana ba za ta zauna a gu mai tsafta ba ba za ta ce kaza da kaza din sun yi wa kamar da na ga yabu sannan ya halatta ta gusar da wasakh duk abin da yake kazanta ne a jikinta kamar gashin hamata in ya taruwe da yawa ya fara wari za ta iya gyara shi ta tsaftace kar a hana ta aske shi ko da yake mun san asalin a sunna tsige shi ake ko to amma idan tsigewa za ta ji wa mutum ciwo ko makamancin wannan ya halatta a sa aska reza a gyara shi a kawar da haka duk da gashin gaba duk abin da yake zai jawo matsala zai jawo datti zai tara datti kar a yi wata hudu da kwana goma ba a taba shi ba kun ga ko a al'adar Bahaushe duk babu waɗannan abubuwan ko yawa haka suka ce taqlimul azafir yanke farce shi ma duk ya halatta ga mai takaba ta yanke farce wanka da sabulu ya halatta amma sabulun a samu marar kanshi yawa marar kanshi akwai sabulu marar kanshi ai ga sunan na wanki da ake yi yawa tunda zai fidda datti daga jiki amma kuma bai bar kanshi ba to ya halatta amfani da shi da kuma wanke kai ya halatta ta wanke kanta saboda kada kan yayi wari a wanke shi amma kar a gyara da mai da kuma wani abu mai kanshi da hannunta duk shi ma ta wanke shi ya halatta har yanzu ta hadu da wanda bukata ta kama ta hadu da shi ma'ana namiji wani namijin da dan uwanta ne ko kuma misali ya zo sayan wani abu da take sayarwa a cikin gida ba wanda zai mika masa taje ta mika masa duk ba ta haram ba mun fahimci waɗannan abubuwa yawa duk malamai sun bayanin waɗannan abubuwa kamar yadda muka ji su to akwai dai maganganu da yawa hukuncin kuma idan mace ta tafi haji sai labari ya zo mijinta ya mutu malamai sun tattauna a wannan zamanin Umar radiyallahu ta'ala anhu sun fita daga Dhul Hulaifa za a yi ihrami a tafi sai wasu mazaje suka mutu matansu kuma suna cikin tawagar da za a tafi ana miƙati Umar radiyallahu ta'ala anhu sai mai da su to malamai suka tattauna shin daga yaushe ko daga ina ne wasu suka kawo wata ka'ida da ba nassoshi ne suka zo da su a hakan ba cewa idan mace ta fita tafiyar da bata kai tafiyar kasaru ba daga barin garin to ta dawo sai ta idda ta cigaba da abin nan idda ta wafati idan ko ta wuce wannan ko har ta riga ta je maka to sai ta tsaya ta cigaba da aikin hajjin ta sai ta gama ta dawo in ta dawo kuma sai ta karasa kwanakin iddan nan domin me yasa nace karasa kwanaki domin iddan tana farawa ne tun daga ranar mutuwa yawa don haka daga ranar da mijin ya mutu ko bata sani ba sai bayan wata hudu to kwana goma kawai za ta yi kuma ji wannan kun ga wannan shi ma sauki ne na shari'a yau misali in ta samu tabbaci cewa ya rasu ne yau wata hudu da kwana tara da rasuwarsa sai a gaya mata yau to gobe ta fita daga idda kun ga sauki na shari'a yau don haka ashe ka'idar abin shine daga taji labari sai ta ci gaba da aiki in bata samu labari ba sai da ta dawo daga hajjinta ta yi abin da sai aka gaya mata ai bayan kin tafi musamman lokacin da da ba a samun labari din sai an dade tunda babu waya yanzu ku kun ga akwai waya duk inda mutum yake duk inda mace take za a gaya mata mijinta ga halin da ake ciki to irin wannan idan ta ji labari sai ta yi aiki da labarin da ta ji to wannan suna daga cikin kaɗan daga hukunce-hukuncen da za mu dai iya faɗa akwai maganganun da yawa idan ba littafin fiqh mutum ya koma ba ya karanta abin ba zai isa ba ya kai misali inda lokaci ne da mu a ce wata muhadara aka yi ta awa daya ko biyu akan irin waɗannan hukunce-hukuncen musamman ayi wa mata zai amfani a tunda dai rasuwan nan ana yin ta kuma ba za a fasa ta ba to Allah madauki ya taimake mu abin da ya rage mana na lokacin biyar tayib to ina ga ma karanta iya nasin waccan aya ta gaba kafin dan abin da zamu yi na sanarwa insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala a wannan aya ta gaba yake cewa wala junaha alaikum fima arrabtum bihi min khitbatin nisa babu laifi akan ku cikin abin da kuka dan gitta shi na jirwaye wanda abin da Bahaushe ke cewa jirwaye mai kamar wanka ko shine ake nufi da ta'aridi ta'aridi shine karka fadi magana sarihiya amma kai abin da ake cewa dai jirwaye din agun Bahaushe yawa min khitbatin nisa'i wajen neman matan aure ma'ana neman aure agun mata babu laifi ku irin wannan ta'aridi din au aknantum hakanan babu laifi cikin abin da kuka boye shi fi anfusikum a rayukanku ba ku bayyana ba ma'ana idan mace tana idda mutum ya zo bata gama iddan nan ba ya zo ya ce yana neman ta aure to an haramta ya zo ya yi saraha ya bayyana ƙuru-ƙuru ya ce to ina fa gaya miki in kin gama idda fa ina ciki muna neman aure wannan an haramta haramun ne amma wata ishara haka wani ɗan wayo wata dabara da wasu kalmomi da za su kai saƙon amma kuma ba a bayyane yake ba to ya halatta yawwa yanzu ku ƴan zamanin yanzu saƙon kuna isar da su akwai dabaru da yawa wasu wani ma zai iya rubuta littafi akan hila iri-iri da yadda mutum zai iya kai saƙo ba ta hanyar da ba za a gane ba to shine sai ke cewa walakin la tuwa'idu aywa alima Allahu annakum satadhkurunahunna Allah ya san cewa za ku rika ambatan su a zuciyarku kun san da su walakin la tuwa'iduhunna sirran sai dai kar ku yi wani alkawari da su a sirrance illa an taqulu qawlan ma'rufa sai dai ku faɗi dai wata magana ta alheri in muka zo sharhin za mu yi duk bayanin wannan kawai fasara ayat nan yace wala ta'zimu uqdatan nikah kar ku yi nifin ku kudurta niyyar daurin aure hatta yablugha alkitabu ajala hasa idda ta cika wa alamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu kusani kuma Allah ya san abin da ke cikin zukatanku idan mutum akwai wani abu a zuciyarsa sai ya boye wani abu yayi ƙarya to duk Allah ya sani shi Allah dama yana amfani da abin da ke cikin zuciya ne wa alamu anna Allah ghafurun halim kuma kusani Allah mai gafara ne sannan kuma mai hakuri ne to Allah kai mu gobe sai mu sake karanta wannan aya mu ji hukunce-hukuncen da suke cikin meye hukuncin mutum ya zo ya nemi matar da take cikin idda to Allah mu dauke samu dace a sanarwar da aka nemi mu gabatar shine akan abin da ya shafi neman taimako da aka yi kwanaki akan abin da ya shafi sayan generator a wannan masallaci domin gudanar da waɗannan ayyuka musamman na tafsiri ɗin da ake da kuma sauran darussa da za a zo a shiga nan gaba alhamdulillah an samu taimako mai ƙarfi kuma har an tafi an aika an siyo inji ana cikin haka kuma sai aka sami wani injin daban taimako shugaban ƙaramar hukuma ya aiko da shi shugaban ƙaramar hukumar Birnin Kudu Allah madaukake ya saka masa da alheri ya aiko da wani injin bayan an riga an tafi an siyo wancan to wannan shine aka buƙaci a sanar da mutane da aka taimako da suka bayar Allah saka musu da alheri yayi amfani kuma sannan akwai wasu abubuwan da suka shafi bayanai akan me aka tara me aka yi da shi bayan mun gama wannan karatu za a bayyana muku insha Allah Malam Muftar zai bayyana muku cikin tsare-tsaren da suka rubuta bi idinillah don haka dai muna addu'a ga dukkan wanda ya bada wannan taimako da kuma shi mai girma shugaban karamar hukumar Birnin Kudu Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da alheri Allah ya biya masa shi ma bukatunsa na alheri yadda yake taimakawa addinin musulunci Allah madaukake ya sare al'amuran kowa da ya taimaka da shi din baki ɗaya mu gaba ɗaya Allah ya ba mu damar aikata abin da Allah zai yarda da shi mu yi da ikhlasi Allah ya ba mu ladansa kuma wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk